Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31-25 da kuma 16. Abinnin ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a FM Nomad da Zalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyaushe. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyara muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 3 ga watan Disambar shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 10 na safe kenan agogon Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, shugaban Amurka Donald Trump da yake ziyara a London ya yi alƙawarin kauce tsoma baki a harkokin siyasar Ingila amma ya dan tsoma. Da alamar kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri zai gabatar da sakamakonsa na binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ga jama'a. Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa wa'adin da ta bayyana Amurka na gabatar da tayinta na tattaunawar nukiliya na karatowa.
To kanin labaran duniyan kenan, yayin da a yau ake bikin ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu, ko waɗanne irin kalubale suke fuskanta a harkokin su ne yau da kullun?
Ba ma gurmu ba, ba ma makahu ba, ba ma wani can wanda a da handicap ba. Akwai hanya da akai musamman ta kawa. Me ba a respectanta Niger. Yau in ka ganin kace ka bi wannan hanya da gudun mota za ka kwace ka.
To a Najeriya kuwa wasu daruruwan matasa aka yaye a wani horo da aka yi musu da ya jibinci zaman lafiya da sanin makamar sana'o'i.
Na koyi cewa in hadu da ƴan uwana waɗanda addinin mu ba ɗaya da su ba domin ganin mun haɓaka zaman lafiya.
Muna tafa da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya karasa ta London da alƙawarin cewa ba zai tsoma bakinsa a harkokin babban zaben Burtaniya ba, wanda aka shirya gudanarwa ranar 12 ga watan Disamba. Bani da wani ra'ayi a kai zai kasance muhimmin zabe ga wannan babbar ƙasa, amma bani da wani ra'ayi a kai. Abinda Trump ya faɗa kenan yau din nan Talata, yayin da yake magana da Sakataren Janar na ƙungiyar NATO, Jens Stoltenberg. Bayan gana wadda suka yi su biyu, yayin da shugabannin kasashen mambobi NATO suka hadu don gudanar da babban taron kungiyar NATO. To amma shugabannin Amurka ya kasa kauce da cewa wani abu kan Prime Minister Burtaniya. Yana mai cewa Boris kwararre ne sosai kuma ina ganin zai yi aiki mai kyau. A wata hira da yayi kwanan nan, Johnson ya gargadi Trump kan kada ya bashi wani goyen baya. Yana mai cewa zai fi kyau kar kowanne bangare ya tsoma baki a harkokin yakin neman zaben wani. Ana kyauta zaton kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri yau din nan Talata zai gabatar ma jama'a sakamakon bincikensa da kuma matakan da ya bayar da shawarar da ya dauka a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban kwamitin Adam Schiff ya faɗa wa kafar labarai ta MSNBC a daren jiya Litinin cewa kwamitin na kan kammala rahoton. Ya kuma ce kwamitin zai kada kuri'a da daren yau Talata kan batun mika rahoton a hukumance ga kwamitin shari'a, wanda mambobinsa za su yanke shawara kan ko za su rubuta takardar bukatar tsige shugaba Trump ko a'a. Kwamitin shari'ar na fara shirin nasa zaman sauraron ba'ar son ranar Laraba, kuma za su yi hakan ba tare da lauyan Trump yana wurin ba. Shugaban ya ce ba zai tura wakilai ba saboda gaba ɗaya rudani ne. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yau Talata, Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gargadi cewa wa'adin ƙarshen shekara da ta ba Amurka na yin tayin sasantawa a tattaunawar nukiliya fa na gabatowa. A wata sanarwa da kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta yaɗa, mataimakin ministan harkokin waje na Koriya ta Arewa wanda ke kula da harkokin Amurka Rita Song ya ce ya rage wa Amurka kowace irin kyautar Christmas za ta samu. Ri ya kuma soki yankurin Amurka na ci gaba da tattaunawa da Korea ta Arewa. Yana mai cewa irin wannan tattaunawar ragon azancewa ne don cimma burin sa. Tattaunawar dai ta cije tun watan Fabrairu inda Korea ta Arewa ke neman ta dage mata takunkumin kafin ta sallamar da duk wata mallakar ta ta makaman nukiliya din abinda Amurka ta ki amincewa da shi har zuwa yanzu. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wani kudirin doka na gyara wata doka ta yanzu wanda ke daukar wasu kafafen yada labarai a matsayin ɗan koren kasashen waje da masu suka suka ce ana amfani da ita ne wajen murkushe duk wata adawa da takaita labarai da kuma dakile masayar ra'ayi. Sabuwar dokar dai ta baiwa hukuma ikon sanya wa manema labarai da ke aiki da kungiyoyin da aka ayyana a matsayin ƴan koren kasashen waje a matsayin wakilan kasashen wajen su kansu. Za a amfani da wannan lakabin ga dukkan da ya bada hadin kai da kafofin yada labarai na kasashen waje kuma suke samun tallafin kuɗi ko wasu tallafi na kaya daga gare su. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi wani sabon bayani kan yadda ta samun adadin haƙiƙa na Iraniyawa da jami'an tsaro suka kashe yayin wani zanga-zanga kyamar gwamnati na watan jiya. A wata takardar bayani, kungiyar wadda ke mazauni a London ta ce ta samu bayanan hujjoji cewa masu zanga-zanga akalla 208 ne aka kashe cikin ƙasa a mako guda a wannan zanga-zangar da aka yi a fadin ƙasar da aka fara tun daga ranar 15 ga watan Nuwamba. Wannan adadin ya dara adadin da kungiyar ta bayar ranar Juma'a da yawan 57.
A gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a sassan duniya ana ci gaba da bikin ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yin nazari kan halin da masu bukata ta musamman ko kuma nakasa suke ciki. Majalisar dai ta ware 3 ga watan Disamba kowace shekara a matsayin ranar ta nakasa su. Taken wannan shekara shine yadda za a samar da matakan da za su sa a rika damawa da nakasassun da kuma shigar da su harkokin shugabanci. Dangane da haka, wakilinmu Aimai Suleiman Muni Burma ya yi mana nazari kan irin kalubalen da nakasassu ke fuskanta musamman ma na shiga gine-gine da tafiya a kan hanyoyi.
Tun a shekarar 2008 ne jamhuriyar Nijar ta saka hannu akan yarjejeniyar mutunta ƴancin nakasassu a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai shekaru sama da 10 bayan wannan alwashi har yanzu ana jan kafa wajen zartar da wasu muhimman sassan wannan kundi. Misalin yadda a yanzu haka shiga wasu wurare ke zamewa na kasassu babban jidali a wannan kasa, inji Habibu Abdullahi jigo a kungiyar na kasassu ta kasa.
Article kadi shehi na 4 na wannan convention ta ce duk abinda a cikin wannan convention idan kasa ta samu hannu to dole na ka'ida na ta girmama wannan abubuwa da a ciki. To sai kas sai muka gani babban bakin ciki shine yau accessibility yau bamu da izinin mu shiga stadium din ga kai gani akwai aburi da yawa da ada escalator bamu mu shige shi yau bamu da izinin mu je mu gubernora mu a cikin region din mu nan Yemai bani da izinin yau matsayi na ni Habibu in ce in taka escalator ban iyawa ina yan wado da ngawo ne in wado ji ciwo kenan kaga mu abinda muke so mu ya so a respect wadannan abubuwa
ratsa tituna a manyan biranen jamhuriyar Nijar wani abu ne da a yau ke dauke da matukar hadari ga rayuwar na kasassu
ba ma gurmu ba ba ma makahu ba ba ma wani can wanda ada indika ba akwai hanya da akai musamman ta kawa me ba a respectan ta Niger yau in ka ganin kace ka bi wannan hanya da gudu mota za ta kwaci kwashe ka kaga alhali ko akwai fano daga synchronous signalization wannan hanya ya kamata idan mutun ya bita dole na mai mota ya tsaya ya bari motoci ya wuce ko wace kasa ta duniya akwai shi nan cikin garin ma zamu ganin kanibo da yawa da an ka bude wanda aka daibewa wanda gototin nan cikin gototin nan wallahi mutanen mu da sun sha hada ciki saboda gutoci idan an daibe abin da ake cewa bar shi bude.
Da yake bayani akan waɗannan matsaloli dan majalisar dokokin ƙasa Mama Lawali Amadu na cewa
a yanzu duk abubuwa sabon tsarin da ake Niger in kun ka duba akwai gehen da ake kebewa na masu harkar na ƙasa. Yanzu alal misali ka duba nan bayana ga escalier na an yi amma ka duba nan lalle zaka gani an yi masu na ƙasa inda za su bi su wuce. Kenan wannan yana lalle cewa akwai ci gaba da yazo sai dai mu ja hankali duk gine-gine na gwamnati wanda an kai ko kuma wanda za a yi a gaba ya kamata a hidda wannan sace.
A yanzu haka shirye-shiryen zabukan 2020 da 2021 sun kankama a nan Niger. Sabili kenan shugaban kungiyar nakasassu masu wasannin motsa jiki Haruna Usman ke jan hankula akan maganar daukar matakan da za su baiwa masu bukata ta musamman damar kada ƙuri'a cikin kyautawan yanayi.
Wallahi na tabbuga lokacin da ake zabe nakasassu wanda ba su samu shiga su tashi zabe saboda wani lokaci sai an dauke su kun ba kowa ne ke iya ce ya kawo musu taimako a dauke su a kai su yi zabe. Don shi yasa muke wannan kira a san da cewa in ana biro de vote ana iya sa wani dan zana waje in nakasassu su zo su ma su shiga su vote.
Domin karama ranar ta 3 ga watan Disamba kungiyoyin nakasassu sun gudanar da gudun tseren keke na maza da na mata a filin kwallon kafa Stade General Sani Kunce da ke nan Yamai kafin su cike waɗannan hidimomi da wasar kwallon volleyball a cibiyar wasannin motsa jiki ta Academy des Arts Martiaux. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. Amin
tuma amin ya Allah. Amin. Agaida Sulemani Barma dangane da yadda batun ranar tana kasasu ko waɗanne irin kalubale suke fuskanta a rayuwarsu ta neman ilimi?
Kai shi abun da za ka yi amfani da shi ka karata kai rubutun ma abu ne mai tsada wanda abubuwan kala biyu ne akwai mai tsada akwai wato mai saukin aikin mai tsada abu ne wanda sai gwamnati ko mai hannu da shuni ya taimaka ma kuma wani abu ne wanda ake tanar da shi a aji kamar makaranta ta tsanaje shi domin in an ba da hand out mutum ya je ya kai a yi mai printing ya hidu da karanta wanda ba mu da shi gaskiya abu ne mai tsada gwamnati kaɗai ke iya.
To sai a biyo mu a shirinmu na dare domin jin cikakkiyar hirar da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi 8:30 kina agogon Ghana. Kuma dangane da matakan da ya kamata a dauka na kyautata rayuwarsu za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a shirinmu na daren idan Allah ya kai mu. Amma yanzu kan bari mu je jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya inda aka yaye wasu ɗaruruwan matasa bayan wani horo da aka musu kan yadda za su rungumi sana'o'i da kuma tabbatar da zaman lafiya. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Gwamnatin tarayya ta umarci dukkan hukumomi da su mai da hankali wajen gina fasahar matasa don samun ci gaba a Najeriya. Ministan matasa da inganta wasanni a Najeriya Mr. Sunday Dare ya bayyana hakan yayin yaye wasu matasa 500 daga kananan hukumomi 5 na tsakiyar jihar Plateau da suka samu horo kan wanzar da zaman lafiya a yankunansu. Ministan wanda ya fara jawabinsa da irin zaman lafiya da a shekarun baya jihar Plateau ke da shi ya bayyana cewa horar da matasa sana'o da za su dogara da shi zai taimaka wajen kauda su daga shiga halayen banza kamar shan miyagun kwayoyi kashe-kashe sace mutane don neman kudin fansa yin fade da dai sauransu.
Government is directing all agencies to focus their attention on youth development and empowerment.
Ministan matasa da wasannin Mr. Sunday Dare ya ce gwamnati na umurtar dukkan hukumomi da su dukufa wajen inganta rayuwar matasa da gina al'umma don ci gaban ƙasa. Director General na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama dan ƙasa na gari Mr. Jonah Bitrus Bawa ya ce an samu ci gaba sosai da irin horon da cibiyar ke bayarwa musamman a bangaren inganta zamantakewar al'umma da sana'o'in hannu.
Akwai ci gaba sosai kuma muna fata dai idan Allah ya yarda wannan train da muka basu za su yi amfani da shi sosai yadda kasa za ta ci gaba kowa kuma zai samu lafiya da sauransu. Gaskiyar magana shine idole jahohi wanda wannan abin ya shafa ba su kaɗai ba ma duka jahohi wanda suna da samari suna bukatan wannan training. So mu kuma a shirye muke mi training na kowane jaha wanda ta kawo mana mutanen su za mu yi wannan training.
Wasu matasan da suka samu horon sun bayyana irin darussan da suka koya.
Sunana Guruji Titus Goshit daga Kanki Local Government. Koya mana inda za mu yi zaman tare da juna a cikin duk rayuwa. Duk inda muka samu kanmu mu zama masu koyaswa ga 'yan uwanin mu ta hanyar zaman lafiya.
Sunana Alex Evelyn. Mun koya abubuwa daban-daban.
To amma kina ga kaman abinda kuka koya nan zai yi amfani idan kun koma gida?
Eh, kuwa da gaske zai yi amfani domin an koya mana abubuwa da yawa mu koyar da matasa cewa shan kwaya da drugs of different kind bai shi da kyau domin shi ma na taimako halin fada rashi zaman lafiya fada da kashi-kashi mu ci gaba da koya ma juna yanda za mu zauna tare yanda za mu so juna irrespective of religion namu yararrukan mu
to sunana Unaisat Bashir Shuaibu daga Bokos local government alal hakika na koyi abubuwa da dama mantuwa da abin da aka yi min a baya na koyi cewa in hadu da ƴan uwa na waɗanda addinin mu ba ɗaya da su ba domin ganin mun haɓaka zaman lafiya a cikin garuruwan mu da ma Najeriya gaba ɗaya
shugaban kungiya mai zaman kanta ta Institute of Governance and Social Research IGRS wacce ke tallafa wa matasa Professor Isawa Elaigu yace tun shekara ta 2010 cibiyar ke horar da matasa dabarun kyautata dangantaka tsakanin mabiya addinai daban-daban da samar da ayyukan hannu don dogaro da kansu kimanin matasa 3000 ne cibiyar ta horar a fadin jihar Plateau ta kuma ba su tallafin kayayyakin aiki don dogaro da kansu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Yara annanana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in
a gaida Zainab a nan Washington dake gundumar Columbia goguna cewa karfe 10 na safe ne da minti 16 kudi kenan da minti 16 a Najeriya Nijar kamar da Chadi 3 da minti 16 a Ghana yanzu kuma ga Mustafa Nasir Bazadi da shirinmu na gaba
masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasir Bazadi zan gabatar To a cikin shirin na yau za ku ji yadda Najeriya da kasar Denmark suka sanya hannu a samar da kamfanin yin madara da kuma samar da ciyawar dabbobi a Najeriya.
Shi yasa muka yunkuri muka samu wannan mutanen da mu da su muka zauna muka jejjeniya za su zo su kafa kamfanin madara a za su yi madara daga jan fulanin mu sannan kuma za su yi ciyawa na musamman wanda za a ba sa ya ci ya yi girma ya koshi kuma ya madara mai kyau.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a cikin makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya da kasar Denmark suka sanya hannu a wata yarjejeniyar yin kamfanin madara da kuma samar da ciyawar dabbobi a Najeriya. A fadar shugaban kasar Najeriya da ke Abuja a kuma gaban shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari aka kada hannu a wannan takarda ta yarjejeniyar samar da kamfanin wanda za a gina a gandun dajin kamfanin bobi da ke cikin jihar Niger. To akan haka ne gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yayi karin haske akan yadda lamarin zai kasance.
Eh wannan yarjejeniya da muka yi da wasu da kasan Denmark a gaban shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna sha'awan lalle yana so jihar kasar Najeriya a daina shigo da kashi sai aka rufe boda saboda ya tabbata ga Allah ba daidai bane mu a ce a Najeriya da hilin mu da karfin mu da komai a ce muna shigo da abinci ko madara duk wani shigo da su wani madara da wani shinkafa duk an daina su shigo da kayan nan Najeriya shi yasa ƴaƴanmu da ƴaƴan ba su aikin shi yasa masana'antun mu suka lalace shi yasa masu noman auduga suka bari don ba mai san auduga amma idan masana'antun na aiki za ka ga ko wani zai je yana noman auduga nan ne hanyar cin abincin sa za a samu ayyuka abubuwan nan zai kawo aiki kamar miliyan 1 a Najeriya da matasa shi yasa muka yunkuri muka samu wannan mutanen da mu da su muka zauna muka jejjeniya za su zo su kafa kamfanin madara a Niger za su yi madara daga jan fulanin mu ko kuma duk wani mai kiwon shanu za su yi madanin shi wanda kiwon arziki ne sosai sannan kuma za su yi ciyawa nan musamman wanda za a ba sa ya ci ya girma ya koshi kuma ya madana mai kyau so abubuwan ya zo kashi-kashi sannan kuma za a samu nama mai lafiya sannan kuma zai rage fada tsakanin manoma da makiyaya domin abinda ake yi yanzu kan misali abinda muka fara Bobby Grazing Reserve duk wani makiyaya muna son za su koma yawancin za su koma wajen in su koma wajen da ruwa da abinci na dabba duk za su samu a wajen ana shuka ana ruwa ba sai sun kore sa daga nan sun je Enugu ko Port Harcourt ko wani je ba ana musu wulakanci anan suke cikin mutuncin su ƴaƴan su je makaranta ga asibitin dabbobi ga abincin dabba komai za a yi musu su ma su tashi kamar mutane da rayuwa ingantacce su haka na ji dadin wannan tsari kwarai da gaske wanda Fulani mun musamman su da ya fi shafa nan gaba za ka ga cewa ƴaƴan su na zuwa makaranta sosai maimakon su ta yawo su yi nan za su ƙara samun lafiya kuma za a samu dabbobi masu kyau
akwai wani kason kuɗi da za ku kashe ne a sakamakon wannan yarjejeniya ko ku su kawai za su zo su bude kamfanin su tsakanin su da
kowa da aikin zai yi mu namu shine zamu yi hanya a ciki kilin mu kai wuta wajen zamu yi dam na ruwa du zamu yi wannan su kuma za su kafa kamfanin za su shuka za su kawo ciyawan daga waje na musamman da ake bukata za su shuka za su kula da ciyawan za su yi nono daga wajen Fulani da ke da kiwo za su tada Fulani kuma ciyawa so kowa da irin abin za a yi sannan kuma nan gaba muna sa za a yi kamar su abatuwa a wajen saboda muna son ma a daina daukan dabba da rai ana kaiwa kudu muna son duk arzikin da ke tuna muke da dabbobin akwai dabba muna kyau tsammanin akwai dabba miliyan 20 a Najeriya mu a Najeriya na farko dai muna son a ce cikin 20 nan kamar miliyan 6 ko 7 suna Najeriya a Bobby Grazing Reserve kawai muna son akalla a ce akwai dabba 150,000 Lagos suna yanka shanu 10,000 da rana so maimakon a kai shanu ne rai a sa a mota a kai shi kanshi dabba ya wahala a'a za mu yi kamar da ƙasar duniya ke yi yanzu in aka samu abatuwa mai kyau a nan na farko da aka yi abatuwa a nan ƴaƴanmu za su aiki a wajen na biyu a nan za a yanka dabban in ya so a sa naman a cikin mota mai firji a kai musu naman can
ba yaushe ne ake sa ran su kamfanin za su iso su fara
ai sun fara yi kamfanin sun fara ko yau ma yanzu zan je inda aikin su ya tsaya yau din nan ai sun fara ko kwanaki ma wata uku da biyu da suka je na ya ta sun gama foundation sun gama gini sun shuka ciyawa sun shuka kusan hekta 100 lokacin to yanzu ba san hekta nawa suka kai ai sun fara mu ma muna neman gyara dam muna neman sa surveyor ana kakkasa filin hekta 4,000 wanda banda wannan kamfanin da muka sa su akwai suna zuwa akwai mu uku ko huɗu na zuwa so daga cikin mu samu kamfani hudu ko biyar a wajen nan abubu kenan muna daji a irin muna da wasu kuma muna da akalla kamar guda shida yanzu na ce a je a yi gazetin ya zama na gwamnati wanda ya zama wannan gwajiri na makiyaya kuma a cikin yarjejeniyar da muka yi mun ga maka duk wani kamfani zai zo ya sana'ar shi bai da ikon ya kori wani bahillaci ko wani makiyaya cikin daji dole su yi aiki tare tun fi ƙarfin zama dama dalilin yin wani abun saboda mu hana fitina tsakanin makiyaya da manoma so haka mu gwamnatinmu sha'awarmu saboda tsaro shi dan kasuwa sha'awar shi ya samu kuɗi shi kuma bahillaci sha'awar shi ya samu zaman lafiya a rika daina fitina tsakanin bahillaci da makiyaya da manoma to wannan abun ya shafi kowa da kowa
yanzu da karshen rinkai da su Fulani nan ana zargin ba su zama menene kira gare su
ba su zama
kamar sun kai yawo idan wannan abu ya tabbata menene shawara
na yi zama da wasunsu abin sa suke yawo da saboda shi bahillaci shannan na shi ne rayuwarsa shi ne komai nasa saboda haka in rani ya zo dole ya je inda zai samu ruwa ko ciyawa inda kuma za a samu ruwan nan ko ciyawa sai sun je cikin ƙasar Niger ko Benue har zuwa ƙasar kudu can amma in za a ba su ciyawan nan a nan za a ba su ruwan nan a nan babu tukar sun gaji da wannan yawon so na yi zama da sun ce sun gaji in za a ba su wannan kuma za su biya haraji su amince za su biya haraji ka gane ai domin me domin sun ga yunkurin da gwamnati ta yi su sun ce wannan dam kuɗi aka kashe su sun ce wannan asibiti na dabbobi kuɗi aka kashe sun sun ce wannan gine-gine na makaranta na ƴaƴansu kuɗi za a kashe sun ga cewa wannan asibiti da lafiya nasu kansu kenan kuɗi za a kashe shi kan ciyawan sun san an shuka shi ana kula shi kuɗi za a kashe so haka sun yarda maimakon su yi yawon nan ya yi musu sauki su biya wani tun da sa biyan jangali to sun yarda su biya a raji a wajen.
To jama'a yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a cikin wannan shirin sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma bari mu duba wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sako na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Gwani manajan Bulo Damasak da kaka Alhaji Bukar Gursuma Damasak tare da Mustapha Baba Ali Damasak sun ce salam VOA Hausa. Tabbas mun ji an ce 3 ga watan Disamba ita ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar naƙasassu ta duniya. Sai dai ranar bana ta zo ne a daidai lokacin da naƙasassu suke korafin cewa ana tsangwamar su. Ya kamata mutane su sani cewa su ma ƴan adam ne kamar kowa. Bai kamata a tsangume su don suna da nakasa ba. Mun gode. Sai sako na gaba daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Gwamnatin jihar Katsina ya kamata ki biya ma'aikatan kananan hukumomin jihar waɗanda suka ajiye aiki hakkokinsu na kuɗin sallama da kuka gaza biya. Sako na gaba ya fito ne daga Ali Abdullahi Dogon Baga jihar Bannon Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Albarkacin wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don masu bukata ta musamman. Ku bani dama don yin jinjina ga gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gani Umar Azulum wanda ya kaddamar da wani shiri na fara bada tallafin naira 30,000 duk wata ga masu lalurar na ƙasa. Wannan tsari ne mai kyau da ya kamata sauran gwamnonin arewacin Najeriya su koyi da shi. Dan hana yawon barace-barace da aka dade ana korafi akai. Sako na karshe ya fito ne daga wani masoyin kwallon kafa. Yace salam muryar Amurka. A yau ina so ku bani dama wajen taya dan wasan kwallon kafan nan na kungiyar Barcelona Lionel Messi murnan lashe mukamin da yafi kowanne dan wasa zura kwallo a duniya. Da fatan su ma malaman za a dinga karrama su.
Da kane kuma ka zo zangon shirinmu na ƙarshe wato labari a take ce.
Shugaban Amurka Donald Trump ya karasa ta London da alƙawarin cewa ba zai tsoma bakinsa a harkokin babban zaben Burtaniya ba wanda aka shirya gudanarwa ranar 12 ga watan Disamba. Bani da wani ra'ayi akai zai kasance muhimmin zabe ga wannan babbar kasa amma bani da wani ra'ayi akai abinda Trump ya faɗa kenan yau dinnan Talata yayin da yake magana da Secretary General na kungiyar NATO Jens Stoltenberg bayan gana wanda suka yi su biyu yayin da shugabannin kasashen mambobin NATO suka hadu don gudanar da babban taron kungiyar NATO. Yau Talata, Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gargadi cewa wa'adin ƙarshen shekara da ta ba wa Amurka na yin tayin sasantawa a tattaunawar nukiliya fana gabatowa. A wata sanarwa da kafar yada labaran gwamnatin ƙasar ta yada, mataimakin ministan harkokin waje na Koriya ta Arewa wanda ke kula da harkokin Amurka, Ri Tae-sung, ya ce ya rage wa Amurka kowace irin kyautar Christmas za ta samu. Riya kuma soki yunkurin Amurka na cigaba da tattaunawa da Koriya ta Arewa yana mai cewa irin wannan tattaunawar rugar azanci ne kawai don cimma burin siyasa. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wani kudurin doka na gyara wata doka ta yanzu wadda ke daukar wasu kafafen yada labari a matsayin ƴan kasashen waje.
Asararo da haka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku kalla hadda labarai cikin hotuna da ma bidiyo. In zama da din ita Hadiza Kyari da Stani ya gabatarwa da kuma injiniyan mu Dan Mahmud Lalo ke cewa a huta lafiya, kada ku yi nisa, ga shirin yau da gobe.